الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na talata. Yau muna 14 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 3 miladiya ta 2026. Kuma kamar yadda muke cikin suratul Nur, za mu tashi akan aya ta 19. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
الله مدوكين سركي يچه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره، والله يعلم وانتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، للي وأن نسكي سوء ممونر برنا ممونر أيكي يا دعا تكين وأن نسكي إيماني، لهم عذاب أليم سند عذاب مردئي في الدنيا والآخرة، الدنيا دلاهرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا شيني يسني كوبك سنيبا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi wa wannan al'umma tarbiya a sakamakon abin da ya faru na kazafi da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ubangiji ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda suke kunshe da tarbiya ga wannan al'umma baki ɗaya. Allah ya kwankwashi waɗanda suka yi wancan ƙage bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tona ma waɗanda suka ƙirƙiri wannan ƙarya, ya tona musu asiri, sannan ya faɗi hukuncinsu, sannan ya faɗi hukuncin waɗanda suka saurari maganar har su ma suka yaɗa. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗar irin mummunan sakamako da yake jiran waɗanda suka yi wannan ƙaryar, da ma kuma wanda za su ci gaba da irin wannan ƙaryar nan gaba. Kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne don ya tsoratar da al'umma cewa a guji irin wannan mummunan ta'ada na yaɗa ƙarya da alfasha a cikin al'ummar musulmi. Allah ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu, lalle waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani, waɗanda suke son yaɗuwar alfasha. Alfasha dukkan wani mummunan abu, wani mummunan aiki kamar zina ko luwaɗi ko maɗugo ko dukkan wani aiki na baɗala wanda ya kai matuƙa ga muni. To, duk waɗanda suke son su ga yaɗuwar irin wannan a cikin al'ummar muminai, to su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa alkawarin wannan narko na azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. Mu duba mu ga yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya salon wannan ayar. Bai ce innal ladhina yashi'una al-fahishata ba, bai ce waɗanda suke yaɗa alfasha ba, sai ya ce waɗanda suke son yaɗuwar alfasha, suke son alfasha ta yaɗu. Idan muka duba za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan narko na azaba mai raɗaɗi ta duniya da lahira a kan waɗanda suke son faruwar abin. Kawai ma mutum ya ji yana son ya ga cewa alfasha ta yaɗu, ya ji yana murna da wannan, yana ƙaunar ganin haka, yana sha'awar haka ta faru, ko da bai aikata ba, ko da ba da shi aka aikata ba, a'a, mujarradul mahabba, ya ji kawai yana son abin ya faru. Allah ya ce to yana da wannan azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira. To idan ya zanto wanda kawai shi sha'awar abin yake, ba wai shi ne yake yin abin ba, a'a, yana ganin, wato yana sha'awar da abin zai faru zai so haka, Allah ya yi masa alkawarin wannan narko, to ina ga wanda shi ne ya aikata yaɗa ta ɗin, ina ga wanda shi ne ya yaɗa ta a cikin al'ummar muminai. Idan wannan za a yi masa wannan narkon saboda kawai abin da yake zuciyarsa na sha'awar abin, ina ga wanda shi yake aikata abin kuma. Kaga babu shakka dole azabar da za a yi masa sai ta ɗara wannan. Ina ga wanda shi yake ƙago abin, yake ƙirƙiro shi, ba wai akwai shi ba, a'a, shi yake fito da salon don ya ga cewa abin ya yaɗu. Babu shakka shi kuma azabarsa sai ta ninka wannan, tunda wanda kawai son abin ne a zuciyarsa amma bai aikata ba, amma yana sha'awar ya ga abin yana faruwa, Allah ya ce to yana da azaba mai raɗaɗi don ya nuna maka a ƙwaƙwalwarka, to ina ga wanda ya aikata, ina ga wanda shi ya ƙirƙiro ma abin da kansa. Babu shakka azabarsa sai ta fi girma. Yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai kala-kala ce. Ana iya yaɗa alfasha ta hanyar ƙazafi, kamar yadda ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. A yi ma wani ƙazafi, bai ji ba, bai gani ba, don a ɓata masa suna, don a zubar masa da mutunci, a ƙagi ƙaryar da bai yi ba, a ƙagi laifin da bai yi ba, a yaɗa, musamman abin da ya shafi zina ko wani abu mai kama da wannan. Wannan hanya ce ta yaɗa alfasha a cikin al'ummar muminai. Sannan daga ciki hanyar yaɗa alfasha, yaɗa ta hanyar surutu, ta hanyar magana. Mutum ba shi ya ƙirƙiro zancen ba, amma kuma ya ci gaba da yaɗa ta. Duk inda ya zauna zai ɗauko maganar ya kawo, zai sanar da wanda bai ji ba, zai rubuta ta, zai fito ya yi bidiyo ko wata hanya da zai yaɗa ta. Wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suke yaɗa alfasha, tunda mummunan abu ne shi kuma yake yaɗa shi a cikin al'umma. Sannan hanya ta uku da ita ma za ta shiga cikin yaɗa alfasha, yaɗa hotunan da suke da alaƙa da alfashan. Mutum ba shi ya yi hoton ba, ba shi ne a hoton ba, ba shi ya ɗauka ba, amma wasu sun ɗauka, shi kuma ya ɗauki raka, wato ya ɗauki nauyin shi kuma ya yaɗa. Ya zanto yana sawa a shafuffukansa na Facebook ko kuma na Instagram ko wasu hanyoyi na zamani. To wannan duk yana cikin yaɗa alfasha. Ka dinga yaɗa abubuwan da suka shafi baɗala, abubuwan da suka shafi tsiraici, abubuwan da suka shafi rashin kunya. Duk wannan zai shiga cikin isha'atul fahishati fil ladina amanu. Hakanan yana daga cikin yaɗa alfasha, wato yaɗa kilif-kilif na alfasha. Zanto kai kake ɗaukan ɗawainiyar yaɗa shi, ba kai kai ba, ba kai ne a ciki ba, amma kana daga cikin waɗanda suke yaɗa shi, suke tura shi, suke baza shi, ko suke tallata shi. To wannan duk kana cikin wannan ƙarƙashin wannan aya, alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu. hakanan yada fina-finai na batsa na rashin kunya duk mutumin da ya kasance yana yin wannan to yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yake ma wannan narko yake ma wannan alƙawarin azaba cewa suna da azaba mai radadi a duniya da lahira saboda haka duk wata hanya da mutum zai yi amfani da ita wajen ya ga cewa abinda yake mara kyau ya yadu a cikin al'umma koda ba shi ya kirkiro abin ba koda ba shi ya yi abin ba amma kuma ya taimaka wajen yada shi to yana daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan aya الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا ابن تيمية عليه رحمة الله يكي تشيء وهذا ذم لمن يحب ذلك وأن سوكاني الله سبحانه وتعالى يكي وأن يكي سن يأتور الفاشة وذلك يكون بالقلب فقط وأن ذي جاء زوج يرسى كوي شينا سن أمم وما ييبا بأيك تاوى ييبا أما إندا وسزاس أيك تازي جدائي to wannan ya shiga ciki haka nan wa yakunu ma'a zalika bil lisani wal jawarihi da wanda zai amfani da harshen sa da sauran gabobin sa wajen ya yada abin shi ma ya shiga cikin wannan aya malam yace wa huwa dhammun liman yatakallamu bil fahisha haka nan wanda zai rika maganganun batsa shi ma ya shiga ciki to wanda zai zauna yana maganar batsa ta rashin kunya yana yada cikin mutane to shi ma ya shiga cikin wannan aya kamar yanda yake fada au yukhbiru biha ko kuma wasu sun yi shi yazo yana bada labarin wasu ne can suka yi abin amma shi yazo yana bada labarin gashi an yi kaza malai yace to duk shi ma yana karkashin wannan ayar mahabbatan li wuqu'iha fil mu'minin yana ma san yaji cewa irin waɗannan abubuwa suna ta faruwa a cikin mu'minai imma hasadan aw bughdan ko dan hasada da yake yi ma wasu ko kuma kiyayya da yake ma wasu za ta sa shi rika yada abubuwan da suke na alfasha da suka aikata ko yazo yana bada labari ko wata hanya irin wannan imma mahabbatan lil fahisha wa iradatan laha ko kuma yana son abin shi karan kansa tikila da zai samu abin shi ma zai aiwatar duka waɗannan sun shiga ƙarƙashin innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu ibn al-qayyim alayhi rahmatullah kamar yanda yake cikin littafin sabadaiul fawaid yake cewa fa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishati fil ladhina an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim Allah yake cewa lalle waɗanda suke son al-fasha ta yado a cikin mu'minai suna da azaba mai radadi yace hadha idha ahabbu isha'ataha wa idha'ataha wannan azabar za ta tabbata akan su yayin da suka ji suna son abin ya faru fa kaifa idha tawallawhum isha'ataha wa idha'ataha to ina kuma a ce su sune da kansu suka dauki gabarin yadata da bazata a cikin mutane la nasihatan minhum ba ta hanyar nasiha ba walakin ta'atan li iblis wa niyabatan anhu suna da'a ga iblis ne ga iblis kuma suna wakiltarsa haka nan al-allamatu sa'idi rahimahullahu ta'ala shi ma yake nana ta wannan zancen yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya salon ayar a haka dan ya nuna mana matukar wato girman abin da yake tattare da ka kagi ƙarya ka yada ko wasu su kaga kai kuma ka dauka ka yada yace idza kana hadha huwa alwa'id li mujarrad mahabbati an tashi'a alfahisha idan ya zanto wannan shine narkon da azabar da wanda kawai shi so yake yaga abin ya faru wastihla'i zalika yana jin dadin faruwar abin bil qalbi da zuciyarsa fa kaifa bima huwa a'zamu min zalika to ina ga wanda yayi fiye da haka min izharihi wa naqlihi wanda zai fito ya bayyana abin ya rika yada shi وسواء كانت الفاحشه صادره او غير صادره كما انن باوي akwai wani bambanci tsakanin alfashar da ta faru da wacce bata faru ba wato da wanda bata faru ba mutun yazo yana suranta ta yana yin abubuwa na batsa wanda ba faruwa suka yi ba amma yana bada labarin kare da irin wannan da wanda kuma abin ya faru duk ɗaya ne da abin da ya faru da abinda kuma bai faru ba wani ya zo ya shirya ƙarya ko wani ya shirya shi kuma ya dauki ragamar yada ta to duka suna karkashin wannan wa'idi saboda haka kaga abin yana da hadari matuƙa da gaske don haka dukkan wani mazhar dukkan wani abu da yake faruwa a cikin al'umma na yada badala na yada rashin kunya na yada tsiraici na yada maganganun batsa da hotunan batsa a cikin al'umma to duk yana shiga cikin wannan karkashin ayar innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu ko wanda ba su da aikin yi sai zuwa wato shafuka na sada zumunta na zamani suna yin maganganu na batsa suna yadawa to waɗannan suna cikin wannan narko da ubangiji ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira akwai waɗanda ba su da aikin yi sai shiga ta tsiraici shiga ta rashin kunya musamman mata su zo shiga ta rashin kunya ta tsiraici su zo suna sawa a cikin kafofin zamani na sada zumunta social media to su ma suna shiga karkashin wannan innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu suna shiga cikin karkashin waɗanda suke san alfasha ta yadu a cikin waɗanda suka yi imani duk wani abu da ya faru wanda yake a boye ya faru ba a bayyane ya faru ba to baya halatta dan kai ka samu labarin ya faru ka zo kana kwatsawa kana cewa ai an samu labarin abu kaza 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 na alfasha kana bada labarin sa wannan in kai haka kai haram ka aikata haram ka shiga karkashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa idan wani abu ya faru ga wani yayi wani laifi ko ya aikata wata alfasha to ka bar abun a sirrance ba daidai bane ka zo kana kwaza shi kana yada shi wasu ma har su je su dauko hotunan abun zo suna sawa wai dan su nuna wa duniya ga abin da ya faru to duk wanda yayi wannan to yana karkashin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma Allah subhanahu wataala yana sitirta bawansa yana sitirta bawansa to kai yayin da ka zo kana bayyana wannan abin da wani yayi babu shakka kamar kana ja ne da Ubangiji subhanahu wataala kana cewa kai bari kai abin da Ubangiji subhanahu wataala baya so Ubangiji yakan sitirta bawansa in yayi laifi dan ainihin ya tuba ya koma ga Allah kai kuma ka zo ka dauka kana bayyanawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasturu abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah kamar yake cikin sahih Muslim ci babu wani bawa da zai sitirta dan uwansa ya rufa masa asiri a nan duniya face shi kuma ranar gobe kiyama Allah ya rufa asirinsa kaga aka shi kenan wanda ya ki rufa wa dan uwansa asiri a nan duniya shi kuma Allah ba zai rufa nashi asirin a ranar gobe kiyama ba zai zo ranar yawm tubla sarair wanda ake banka da asirai Allah zai tona asirinsa ya fito da abubuwansa na abun kunya duk duniya ta sani saboda haka ba a san yada irin wannan Allah ya ce duk wanda suka yi wannan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah to yanzu an maida abun kwalliya an maida abun ma wasu sun maida shi neman kuɗi wani ya fito a social media ya bude shafi kawai ba abin da yake yi sai aikin sai maganganun batsa yana ganin ana bibiyarsa a haka yana da followers yana da masu masa liking bibiyarsu waye shi kuma yana samun kuɗi ta haka bai san cewa tilin azaba yake shirya wa kansa ba mummunar azaba yake jefa kansa a cikin ta ba mai da wannan ita ce sana'arsa fitowa kai maganganun batsa ko kai aikin batsa ko da shi da wata ko matarsa ko ba matarsa ba da babu bambanci da wanda zai yi da matarsa ta aure da wanda zai yi da wata matar in dai abin da zai yi wani abu ne na rashin kunya to babu shakka ya shiga cikin waɗanda suke isha'atul fahishatu fil ladina amanu saboda yayin da zai yi wannan yana nuna ba wasu ne yana koya ba wasu ne saboda haka kowa ma zai gani yayi sha'awa shi ma ya zo yayi to duk wanda zai yi wannan shi ma yana karkashin wannan narko da Allah ya faɗa lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah matuƙar mutum bai tuba ba ya daina abin da yake yi mummuna to yana da azaba mai tsanani a duniya da lahira wannan azaba mai tsanani da Allah subhanahu wataala ya ambata. Daga ciki akwai haddi ga wanda ya yi ma wani kazafi, ana yi masa haddi kamar yadda ya gabata a ayar haddi da muka karanta cewa fajliduhum 80 jalda, Allah ya ce ku yi musu bulala 80. Saboda wannan azaba ce ta duniya da za a yi masa. Azabar lahira ita kuma ko dai ya kasance ga wanda bai tuba ba, bayan an yi masa haddi, haddin bai sa ya daina abin da yake yi ba, ya ci gaba, to zai je ya samu kuma azabar lahira tana jiransa. Ko kuma ya zan kasance ga wanda haddin kawai aka yi masa, amma bai dauki abin da ya laifi ba ne, yana ga kamar kawai an shiga haƙƙinsa, an shiga ƴancinsa. Saboda haka shi wani abu da aka yi masa bai masa daidai ba, bai masa daɗi ba, to wannan shi ma wannan haddin da aka yi masa zai je iske azaba mai raɗi a lahira, saboda bai gamsar da shi ba. Ko kuma munafiki wanda shi daman addinin musulunci kawai a baki yake, bai ratsa zuciyarsa ba, saboda haka yana yin abin da yake yi ne ma don ya cutar da mu'minai, to shi ma wannan yana da azaba mai raɗaɗi a duniya, yana da azaba mai raɗaɗi a lahira. Daga ciki akwai waɗanda suka yi wannan Aisha radiyallahu ta'ala anha irin wannan, suna da azaba mai raɗaɗi a lahira tana jiransu. To wannan shine takhrijin da malamai suka yi ma wannan ayar, saboda hadisin Ubadah ibn Sabit wanda ya tabbata a cikin sahihaini, annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa man asaba min zalika shay'an fa'uqiba bihi fa huwa kaffara. Nabi ya ce duk wanda ya yi wani abu na haddi a nan duniya aka yi masa uquba, wato aka yi masa haddi, to wannan kafara ce gare shi. To ta yaya kuma a nan Allah zai ce lahum azabun alimun fi dunya, kuma ya ce wal akhira, yaya annabi ya ce kafara ce nan kuma an ce suna da azaba a lahira? To shine malamai suka ce ko dai ana nufin wanda an yi masa haddin amma bai gamsu ba, ko kuma an yi masa haddin amma bai tuba ba, ya ci gaba da abin da yake, ko kuma ana nufin munafiki wanda shi da ban musuluncin baya zuciyarsa, iya bakinsa ya tsaya, to wannan ko an masa haddi a nan duniya ba zai hana Ubangiji subhanahu wataala ya masa azaba a lahira ba, saboda haka wannan haddin ba zai kankare masa azabarsa ta lahira ba. To wannan aya tana nuna mana cewa shi laifi babba, ko da baka yi shi ba amma ka kuduri aniyar zaka yi, ka riga ka sa a ranka cewa lalle kana son kai wannan laifin, dama kake jira ta samu, to ko baka yi ba kana da laifi, ko baka yi ba Allah sai ya rubuta maka laifin kai, kuma za a kama ka da laifin kai. Matukar dai ka samu azama a cikin zuciyarka cewa laifin kana son kai, amma dama ce watakila har yanzu ba ta samu ba, to wanda ba za ta hana Ubangiji ya kama ka da wannan ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Bakra zalika yake cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar, idan musulmi biyu suka hadu da takubbansu suna fada da juna, kowa ya zare wa dan uwansa kansakali, daya ya kashe daya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da bai kisan da wanda aka kisan za su tafi wuta. Sahabbai suka ce hadha al qatil fa ma balul maqtul, ya rasulullah mun fahimci wannan shi ya kisan, dan ce zai tafi wuta ba za mu yi mamaki ba, to amma meye laifin wanda shi kashe shi aka yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi, ai shi ma yana cike da kwadayin yadda zai kashe dan uwansa ne, dama ci bai samu ba, wancan Allah ya bashi sa'a ya kashe shi, ma shi ma da ya samu damar shi zai kashe wancan. To haka dukan su sai Ubangiji ya musu hukunci daya, Annabi ya ce dukkan za su tafi wuta. Haka nan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Tirmidhi da Musnad da Imam Ahmad da Abu Dawud, inma ad-dunya li arba'ati nafar, yana ce duniya ta mutane hudu ce wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi, ya bashi dukiya, yana tsoron Allah a cikin dukiyarsa, yana sada zumuncin sa, yana kiyaye haƙoƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadha bi afdali al-manazil, wanda yana wato mataki na sakamako mafi falala, Ubangiji zai kai shi madaukakin mataki na sakamako, da mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba, ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba, sai yake fatan ina ma ya samu dukiya irin ta wani, wani mai tsoron Allah, wani mai aiki da ilimin sa mai ciyar da dukiyar sa, shi ma yayi irin abin da yake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha wadiyatuhu fa huma fil ajri sawa, shi ma wanda ya ci moriyar ya ci albarkar niyyar sa da shi da wancan duk ɗaya suke ai fi aslil ajri, yadda Allah zai ba mu wancan lada shi ma haka Allah zai bashi lada. Sai mutumin da shi kuma Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba, wato dukiya ne amma bai san Allah ba, bai san haƙƙin Allah ba, baya ci yadda dukiyar sa inda ya dace, yana tafa gamniya a cikin dukiyar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha bi ardil manazil, wannan yana mafi munin masauki a wurin Allah subhanahu wataala. Sai kuma na hudun su wanda Allah bai bashi ilimi bai bashi dukiya ba, bai san Allah ba, kuma gashi cikin talauci fituk, amma yana burin ina ma shi ma ya samu dukiya irin ta wancan jahilin mai dukiyar da yake facaka a cikin dukiyar sa, yake kashe ta inda bai dace ba, yana fatan ina ma shi ma ya samu irin wannan dukiyar, shi ma ya fanta ma yadda wancan yake fantamawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa waniyatuhu fa huma fil wizri sawa, to ya ci albarkar niyyar sa shi ma in tana da albarka, kuma da shi da wancan duk za su daidaita a sabo. Saboda haka wata niyyar idan ta kasance mai kyau ce, to za ka ga cewa mutum ya samu ladanta, haka nan idan ta kasance mara kyau ce, to haka nan mutum zai samu alhakin wannan niyyar mara kyau. Shi ne anan Allah subhanahu wataala ya yi hukunci akan waɗanda so suke yi a zuciyarsu amma ba su aikata ba, alladhina yuhibbuna an tashi alfahisha, ba su aikata ba amma Allah subhanahu wataala ya ce zai musu azaba mai raɗaɗi. To ina kai da kake aikatawa, kai ko me kake ganin Ubangiji ba zai maka ba na azabarsa? Idan har mai san abun da bai aikata ba, Allah ya faɗi haka a kansa, to kaga wanda ya aikata min babi aula wa ahra, shi ya fi cancanta ma a yi ma wannan azaba mai raɗi a duniya da lahira. Kamar inda Allah subhanahu wataala ya yi maganar wato garin Makka mai alfarma, ya ce man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqhu min azabin alim, wanda duk ya yi nufin fandara a cikin garin Makka, ya yi nufin yayi wato ya zama ya yi nufin hakan ko da bai aikata ba, Allah ya ce yana da azaba mai raɗaɗi. Kaga niyyar mutum ya yi niyyar zai yi laifi a cikin garin Makka ko bai aikata ba, to Allah ya ce yana da azaba mai raɗaɗi. To ina ga wanda ya aikata? Akwai wanda za su je da niyyar za su yi wani aikin laifi amma su je su duba su ga babu damar, aje zai wa mutane yankan aljihu, zai yi sani amma aje bai samu sa'a ba, bai iya samun yi wa kowa yankan aljihu ba, to wanda yana da zunubin tunda ya je da wannan niyyar ko da kuwa abin nashi bai samu ba. Saboda haka wannan ayar tana tabbatar da wannan, sannan wannan ayar har ila yau tana nuni ga waɗanda suke shigowa cikin al'ummar musulmi da sunan kira zuwa ga ƴancin mata, zuwa a ƴanta mata, a ƴanta su daga me? A ƴanta su daga zaman gidan miji, a ƴanta su daga biyayya ga mazajensu, a ƴanta su daga hijabi da suke sawa, a ƴanta su daga dukkan wasu kyawawan ɗabi'u da musulunci ya koyar da su. Babu shakka waɗannan suna cikin alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu, za su shigo cikin al'ummar musulmi da sunan taimakon mata da ƙananan yara, amma ba komai suke so su assasa ba, ba wani abu suke so su dasa a cikin zukatan matan musulmi ba, illa su hana su zaman aure, su hana su biyayya ga iyayensu, su hana su biyayya ga mazajensu, su hana su biyayya ga duk wani babba da zai hana su ko ya sa su ko ya hana su. Babu shakka waɗannan suna ƙarƙashin wannan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahisha. Saboda za ka ga yawancin ajanda da suke zuwa da ita shi ne ya za a raba mata daga zaman aure, a rabo su daga gidajensu, a sa musu ƙungiyoyi. Saboda haka kullum ana kiranta mitin, kullum za su tafi gari kaza, za su tafi gari kaza, suna da tattaunawa, suna da mitin, suna da wani abu da za su tsara, za su shirya da za su yi kaza. Saboda haka ta riga ta fantsare wa mijinta, ba ta ji maganarsa ba, ba ta bi umarninsa ba, ba ta nemi izininsa ba. Wannan duk suna cikin wannan ayar. kaga cewa wani lokaci ana yaudarar su da jari ku zo a baku jari ku yi sana'a ku tsaya da kafafuwan ku daina dogara da mazajen ku karkace zaki zauna sai mijin ki ya baki da wannan ne zaki ta ganin wulakanci amma in kika tsaya da kafafuwan ki kika zama ke ma yanzu kina cin gashin kanki ke ski da damar ki abinda kike so da kayan ki da kudin ki da dukiyar ki ba mai hana ki shikenan kin samu yancin ki wanda mun sani cewa Ubangiji subhanahu wataala ya dasa harsashin zamantakewa ta aure akan wasu abubuwa guda biyu wanda su ne tubalin harsashin da suke rike da dukkan wani gidan aure na musulunci za a samu kyakkyawar tarbiya a gidan su ne kawama ta namiji ya zanto shi ne shugaba shugabancin nan nashi kuma ya same shi ne saboda fifikon da Allah ya ba ɗa namiji akan ƴa mace ta fuskar hankali da tunani da hangen nesa da juriya ce walaysa dhakaru kal untha lati namiji ba daidai yake da mace ba namiji ba daidai yake da mace ba walil rijali alaihinna daraja haka Allah yake cewa haka Allah da ya halittar ya fifita namiji akan mace sannan kuma ya dora masa alhakin ya ciyar da mace idan matarsa ce ciyar da ita idan babarsa ce ciyar da ita idan kanwarsa ce ciyar da ita in ƴar uwarsa ce ciyar da ita ita mace duk inda za ta ke ciyar da ita za a yi tana gidan mahaifinta da nauyinta idan mahaifinta ba ya da rai yayanta ko kaninta ya fita ya nemo ya kula da ita idan ta yi aure mijinta ya kula da ita idan ta haihu ƴaƴanta su kula da ita saboda ita a kowane yanayi so ake a bata kariya a bata kulawa wannan shine tsarin da Allah ya yi mata shine abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali Allah ya faɗi dalilin da yasa namiji yake sama da mace ya zanto shine zai jagoranci gida faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd Allah ya fifita sashin su akan sashi Allah ya fifita namiji da hangen nesa fiye da mace fiye da jinsin mace Allah ya fifita jinsin namiji da hangen nesa fiye da jinsin mace ana iya samun wata mace ta zanto mai hangen nesa sama da wasu mazan amma in aka kalli jinsin a dunkule gaba daya to waɗanda suke da hangen nesa sosai a cikin maza aka fi samun su ba a cikin mata ba amma akan iya samun ɗaiɗaiku a cikin mata da za su zo su fi wasu ɗaiɗaiku a cikin maza saboda haka jinsin gaba daya Allah ya fifita kamar yadda ƙarfin jiki jinsin ɗa namiji ya fi ƙarfin jiki da garin jiki a kan ƴa mace wannan baya hana a samu wata mace da zanto tana da ƙarfi tana da ƙwanji fiye da wasu ɗaiɗaikun mazan wannan duk za a iya samu amma dai in aka kalli jinsin gaba ɗaya to an fi samun ƙarfafa a cikin maza kafin a samu ƙarfafa a cikin mata Allah ya yi wannan saboda haka abubuwa da yawa Ubangiji subhanahu wataala ya yi wa ɗa namiji saboda wannan aikin da zai ɗora masa na tsayawa ya ba wa mace kariya sai ne bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sai ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu abinda za su kashe na dukiyarsu su kaga a raban gado aka ce lil zakari mithlu hadhi al unthayni a ba wa ɗa namiji kaso biyu a ba wa mace ɗaya anan in ka kula gata aka yi wa ita macen saboda shi namijin abinda za a bashi karshe akan ta zai kashe akan ƴa mace zai kashe shi wanda ita kuma nata yana nan a aje koda tana da shi saboda haka idan raban gado aka yi uba ya rasu ya bar ƴaƴa maza da mata abinda duk aka ba wa mazan karshe za su zo su kashe wa matan za su nemo musu abinci za su nemo musu sutura komai za su yi musu da lafiyarsu da komai su za su ɗauka ita nata wannan kasan yana nan zai kashe nashi kaso biyun kai ma je ya nemo wani kasan bayan wani kasan nata yana nan aje sai ta ga dama ta kashe in ta tashi aure kawo mata za a yi saboda ka za a biya ta sadaki in ta koma wajen mijinta shi kuma shi zai ɗaɗɗaure ne ta saboda ka wannan kasan na tafi in ta ga dama sai ta mutu ma yana nan ba taɓa shi ba yayin da namiji bai isa ba da an bashi ne yana ana bashi ne wasu abubuwa suna jiran su wabce wannan abu saboda ka kaga ita gata ce ma aka yi mata aka bata kaso ɗayan ba zalintar ta aka yi ba saboda wannan kasan biyu ƙarshe ita za a kashe wasu saboda haka Ubangiji sai ya ɗora nauyin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kula da lafiya da ilimi da komai na mace akan namiji waɗannan ƙungiyoyi da suke zuwa na taimakon mata da waye kokari yake a kare wannan ginshikin a ce ke ma ki tashi ki tsaya da kafarki ba dai wannan ne yake tutiya da shi ba yana miki to baki bukatar sa to daga lokacin da ta ga ta fara samun kuɗi to ta daina biyo mijinta biyayya za ta ce duk wani abin da zaka yi min zan iya wa kaina fiye da haka bana bukatar naka saboda ka wannan kawama din da Allah ya ce namiji yana da ita an kariya wannan fila din guda wanda ita ce take rike da ita to amma Allah shi ba haka ya tsara abin ba yadda ya tsara abin ya raba aiki kowa ya bashi aiki daidai da shi ya ba wa namiji aikin da yake daidai da shi ya fita waje ya je ya nemo ya fafutuka wani abu ya tashi shi ne zai wuce gaba in wani yaki ne ma tun karo su shi zai je ya tari abokan gaba ko da zai rasa ransa ita mace kawai kariya za a bata ta kuma aka ce ta zauna a gida ta kula da tarbiyyar yaya ta kula da sakinan da na mijinta ya ce wa qarna fi buyutikunna wannan alqarar din Allah duk yayi haka ne da hikima waɗannan duk za su shigo da wannan irin ajandoji suna da cikin waɗanda Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladhina amanu ibnu ashur alayhi rahmatullah a gargashin wannan aya yayi magana akan yadda mumini ba zai so a yada wani abu nashi na abun kunya da yayi ba mutum ba zai so a yada abun kunya da yayi ba to duk kuma abinda ba za ka so a yi maka ba to kakkai bauni duk abinda za ka so na alkhairi ka so wa dan uwanka duk abinda za ka ki na sharri ga kanka ka ki wa dan uwanka wannan shine muqtada al-iman an yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi min al-khair ka so wa dan uwanka alheri da kake so wa kanka haka nan ka ki wa dan uwanka sharri da kake ki wa kanka to kamar yanda ba za ka so a ce wani abu ya faru da kai na abun kunya wasu sun je suna yaba didinka suna yada ka ba to kai ma kada wani ya fada cikin irin wannan ka je kana yada shi shi yasa muke jan hankalin kafofin watsa labarai da yan jaridar mu musulmi su guji dauko labarai marasa kyau da wasu suka fada a cikin sa na aikata wani abu na badala na laifi suna yadawa cikin al'umma wannan ba gwaninta bace wannan ba kwarewa bace wannan ba taimakon al'umma kuke ba wannan ba gina al'umma kuke ba rusa ta kuke yayin da zaka dauki labari mara kyau kana yada shi an kama wani yana kaza yana kaza yana kaza ka rika sifanta irin abinda ma yake kana bawa mutane labarin wata alfasha da ta faru ba wai al'umma bace san cewa wannan abun alfasha bane ta sani ba wani ilimi da zaka bata sabo illa iyaka kawai dai kana son labarin alfasha din yayi ta yawo a cikin mutane an samu wani yana bata kananan yara ka zo kana fadar irin ma abin da yake musu wasu saboda kaiwa matuka ga yada sharri da alfasha har zuwa suke yi su samu wadanda suke aka yi abin da su suna hira da su ya yake muku me yake ce muku ya yake muku ya yake muku su kuma suna fada ana nada ana yadawa al'umma wannan ruguza al'umma kake yi ruguza al'umma kake so kake alfasha ta yadu a cikin al'ummar wani abin na laifi da yake faruwa wasu kwata-kwata ma ba sa tunaninsa a ransu amma yayin da kake yada su to sai ai ya samu wani mai gurbatacciyar zuciya shi ma yayi tunanin bari ya aikata wataƙila wani ko da yayi tunanin abin a tsammaninsa cewa wannan abin ba zai yiwu ba ko da yayi tunanin laifin a zuciyarsa amma zai ga cewa kai ai zai wahala a yi wannan abu sai kai ka zo ka ɗauko labarin faruwar abin kake badawa kankama a nan kana ba shi ansa cewa a zai yiwu gawa ne ya yi saboda haka ka daina sarewa kana ga kamar ba zai yiwu ba kai ma za ka iya yi wannan ba daidai ba ne wannan rusa al'umma ne ba gina al'umma ba ne kuma wannan lalata tarbiyya ne saboda shi labarin laifuka irin waɗannan miyagun laifuka yayin da suka yi yawa suna shiga kunnuwa shikenan zuciya za ta daina jin girman su za ta daina jin cewa wasu abubuwa ne masu girma saboda sun faru can saboda ka zai nuna cewa ashe akwai damammaki ta ayi abin yayin da babu labarin faruwar abin nan da can nan da can ba a yadawa kowa yana taitayin a ce yayi kada a zo wani abu ya zo ya biyo baya mara kyau a kansa amma in yaji cewa abin ya zama ruwan dare to shikenan ka bashi karfin gwiwa kan cewa ai ashe abin nan ba ni kadai bane ma akwai wasu wanda su ma suna yi bara ni ma in yi saboda haka ka cire haibar wannan fahishar wato fahishar daga zuciyarsa ka sa yana jin saukin yiwuwarta tun daga shi nan an gwada ta yiwu mutum da zai shahara da barna shiga gidajen mutane yana sata yana faɗi yana waye in an kama shi zai arka tambayarsa yana bayanin hanyoyin da yake bi yana yi me ake yi anan shine ana bawa wasu sirrin yadda ake yin laifin idan ba ku san hanyar da ake bi ayi laifin ba to gashi ga yadda wannan yake yi wani sai ya ce to shi ma bara ya gwada shi wancan da aka kama shi bai kware akan abun ba ko rashin sa'a ne ko tsautsayi ne ko kaddara ce ni ba lalle ne a kama ni ba saboda ka an koyar da shi irin wannan duka abu ne wanda yana rusa al'umma ba gina ta yake ba a guji dauko labarin ruka marasa kyau ana yadawa akwai abubuwan da suke an kama masu laifin an kai su kotu alkali yana shari'a amma a rika dauko abubuwan da suka yi kullun a gidan radio sai an zo an kwaza wannan labarin ga wane da wane matarsa ta kai shi kara akan kaza saboda haka alkali yana musu shari'a wani wasu saboda kaiwa matuka wajen isha'atul fahisha har suna suke bada wane a unguwa kaza mai suna kaza wace da matarsa wance mai anan ka cutar da duk wani wanda yake da alaka da su kuma shi da hakan za ta faru da iyayensa ko ga shi kansa ba zai so a yada ba da a ce mahaifinsa da mahaifiyarsa ne suke fada daya mare daya suka je kotu ba zai zo gidan rediyo yana fada ba ce ya samu wani labari babarsa da babarsa suna fada ba zai fada ba kuma inda zai ji wani yana fada ba zai so ba in akwai yadda zai dauki mataki zai dauka amma shi tunda ba shi ya shafa ba ba zai je fada yayin da ka zo kana fadar abin da yake faruwa a gidajen wasu kakkamanta cewa kila suna da yaya in ma ba su da yaya suna da yan uwa kila suna da iyaye kila suna da yaya wasu kila suna jikoki ma to duk wannan abin ya shafe su ka cutar da su saboda duk wanda yana daga cikin isha'atul fahisha ta fil ladina amanu ba a san zuwa kafofin watsa labarai ana fadar maganganu na batsa ko ana sifanta wani aiki na batsa ko ana sifanta wani abu na laifi za ka ga wasu daga cikin ma'aikata za su je su gayyato wani ce maka kwararre ne akan harkar yaƙi da miyagun ƙwayoyi a zuwa kawo shi gidan rediyo ana hira da shi sai a rika tambaye shi ɗaya bayan ɗaya kamar da me yaran nan suke sha sai ya shiga bayani suna shan kaza ana hada kaza da kaza suna sha ya rika shi faɗo sunayen wasu ƙwayoyi a nan me yake yana tallata waɗannan ƙwayoyi ga waɗanda ba su san su ba har ma da wasu hanyoyi na in ba ka da kuɗin da zaka sai wata ƙwaya ma akwai wasu abubuwa da zaka iya samun su available in aka hada kaza da kaza zai bada wannan abu idan wannan bai zama isha'atul fa'ishatu fil ladina amanu to me zai zama kaga wannan daga ranar inda a ce shugabansa ya san aikin da yake daga ranar kurarsa za a yi daga aiki ya je ya kitsa irin wannan a gidan rediyo ko a kawo jami'in tsaro ya faɗi yadda masu laifi suke yin laifi ya ringa sifanta hanyoyin da suke bi su yi laifi wasu suna yin kaza wasu suna samun kaza su hada da kaza sai su yi kaza wannan jami'in tsaron ya kamata a kore shi in ba daure shi ba ma saboda bi saboda yana ba wa wasu ilimin yadda ake yin laifi abin mamaki za ka ga wani lokaci har in an kama wasu yara wanda suke harkar ta'addanci sai a ba su bindiga a ce ya za ka kunce ta ya za ka haɗa ta a yi ta yaɗawa saboda ka wani yana ɗaukan wannan bidiyon shi kenan ya koya a ɓagwas shi kuma kamar to sai ka rasa menene hikimar haka shi kenan in aka yi haka shi kenan shi ne zai nuna cewa yaron mai laifi ne a nan za a yi masa hukunci ko kuma ba hoton ba wani hikima ka same shi da laifi ka same shi da laifi ka kai shi inda za a yi masa bincike a yi masa hukuncin da ya dace da shi amma ka zo ka sa ana nuna yadda ake hada abun ma yadda za a hada yadda za a kwance yadda za a harba yadda za a goge yadda za a gyara yadda za a yi waye za a yi waye za a yi waye kuma kana jami'in tsaro ina tsaro yake anan saboda ka duk wani mummunan abu ba a san yada shi yada shi bude kofa ce taka koya ma wasu taka tuna ma wasu an ce wa mahaukaci ba ka duka ya ce kun tuna mu saboda ka tuna ma wasu ba sa tunanin abin yayin da ka zo kana ba da labarinsa shi kenan ka tuno musu amma da za a daina yada abin shi kenan zai tafi daga ƙwaƙwalwa duk wani laifi da za ka ga ana yinsa yana farawa ne daga khatira ya zama fikira har ya kai ga zama aiki sai abin ya zo ma a zuciya tukunna za ka fara tunanin ya za ka yi to amma in kwata-kwata ma bai zo ma a rai ba baya ƙwaƙwalwarka ba a tunanin ka aikata abin to yawan yaɗa wannan alfasha a cikin al'umma yana ƙara wa mutane tunanin ita wannan alfasha ɗin wannan ita ce maganar da al-allama ibnu ashur yake faɗa a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa wali shuyu'i akhbar al-fawahish bain al-mu'minin bis-sidqi aw bil-kadhib mafsadatun akhlaqiyya malai yace yaduwar labarai na miyagun ayyuka a tsakankanin mu'minai abubuwan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba yace akwai barna ta fuskar kyawawan dabi'u akwai barna ta fuskar dabi'u فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وتهيبهم وقوعها abin da yake hana mutane fadawa cikin wasu abubuwa na laifi suna jin girman fadawa cikin sa suna ganin abu ne babba ba za su iya yi ba yayi musu girma wa karahatuhum su'a sum'atiha suna ganin idan suka aikata sunansu zai bace mutuncinsu zai zube saboda haka sai su yi ta kokarin kame kansu kan su aikata abin wazalika mimma yasrifu tafkirahum an tadhakkuriha wannan shi zai sa masu daina tunanin abin saboda gudun kada ya bata musu suna saboda suna jin girman yiwuwar abin bal hal iqdama alaiha ruwaidan hatta tunsa wa tamhi suwaruha min an-nufus a hankali idan ba a ambatan wannan mummunan aikin shine zai tafi daga kwale ƙwaƙwalwa ba za ta yi tunaninsa ba fa idan tashara bainal ummatil hadithu bi wuqu'i shay'in min al fawahish amma yayin da labarin faruwar wasu abubuwa miyagu na badala na alfasha zai watsu a cikin mutane zanto ana ta labarin duk inda kafofin watsa labari suna ba da labarin wasu abubuwa na alfasha ka shiga social media abinda za ka yi ta gani kenan yace tazakkara hal khawatiru daga nan zukata za su fara tuna abin wa khaffa waqu khabariha ala al asma' dan mutun ya ji abin ya faru ba zai ji komai ba ce a ai wannan an saba baka ji ba baka ji a kwanaki ba ma kwanaki ma wani sai a daina jin girman abin kuma a zuciya fa dabba bidhalika ila nufus at tahawun bi wuqu'iha daga lokacin kuma sai mutane su dinga daukan faruwa abin ma ba komai bane ba za su ji nauyin abin ba saboda ai jiya ma an ba da labari shekaran jiya ma an bayar wata biyu da suka wuce an bayar kwana uku da suka wuce sati daya suke nan mutane ma sai su dauka abin ma ba wani abu bane na a zo a gani yace falatal basu nufusul khabitha an tuqdima ala iqtirafiha to daga lokacin zukatan da suka lalace ba ta lalata tun zukata shikenan sai su fara tunanin ya za su ma su aikata wannan laifin وبمقدار تكرر وقيئها وتكرر الحديث عنها تسير متداولة gurgudan yadda za ta kafaruwa kuma ai ta yadawa gurgudan kuma yadda za ta takaruwa kuna tana faruwa kuna bada labarin kuna yadawa tana takaruwa kuma wanda shine abinda muke gani a cikin al'umma kullun abin karuwa yake yi saboda kullun ƙara promoting din sa ake kullun ƙara labarta shi ake bale ce hadha ila ma fi isha'at al-fahishati min lihaq al-adha والضر بالناس ضر متفاوت المقدار على تفاوت الاخبار في الصدق والكذب ce wannan tare da abin da kuma yake biyo baya na cutar da mutane ta hanyar yada irin waɗannan munanan labarai abin da zai biyo baya na cutar da mutane kowa gurgurdan yadda zai cutu kamar yadda muka yi bayani a yadda mutum da matarsa wani abu ya hada su ta kai shi ƙara ko kai ta ƙara aka zo aka yada zai cutu ƴaƴansu za su cutu danginsu za su cutu duk wani mai alaka da su shi ma zai cutu kamar yadda Madina gaba ɗaya aka cutu yayin da wannan abu na kazafi da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ya faru shi ne Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah yana sane ku ne ba ku sani ba wato anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina yuhibbuna suke so an san soyayya daga zuciya a zuciya take to tunda abu ne a cikin zuciya ba lalle ne mu mun san meye a cikin zuciyarka ba ba mu san abin da yake cikin zuciyar wani da wani ba ta yiwu akwai wannan abin a cikin zuciyarsa ne yana son ya ga irin wannan alfashin tana yaduwa to in mu ba mu sani ba Allah ya sani in mu ba mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu in mu ba mu sani ba to shi Allah ya sani kuma shi ne wanda zai yi wannan sakamako mu mukan iya ganewa ta hanyar alamomi da zamu gani ko ta hanyar faruwar abin daga mutum mu ga ya faru ko yana take-taken zai yi to a lokacin ne zamu iya sanin cewa eh yana da wannan abin a ransa amma shi Allah subhanahu wataala baya jiran wata alama alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin kiraza ko ka fada a gurin sa diddai ne وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كوكا بين مغانكا كوكا بوي شي ياسن سري ياسن ما أبين في السر بويوا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله سبحانه وتعالى دين أو ننسى دواند يبين مغانا دواند يبوي تا دواند يبوي تكندري دواند يبين كنسا درانا ديكا أقول الله ديني ya'lamu ma tusiruna wa tu'linun abinda kuka boye da abinda kuka bayyana da Allah ya sani saboda haka shi ba abinda yake cikin ranku na san wato yaduwar alfasha din nan ba zai boye daga gare shi ba tunda ko yana sani to babu shakka shine zai dauki mataki akan masu wannan da wadanda suke so da wadanda suke aikatawa da wadanda suke kagowa da wadanda suka maida abin sana'a to Allah subhanahu wataala duk shine zai dauki wannan hukuncin na yi musu azaba mai raɗaɗi a nan duniya da yi musu azaba mai raɗaɗi a lahira lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh